ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكة سادوا أولا مسلا شي بيشارة البركة مسلا شنب اللقاء أنا نشكين غرم بوشي أجهر بوشي أولا جمعشي لران الله ربا أشرن دبقوي لغوث الرمضان نجرى منذ صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دلو دايدة دليو بطل ثلاثين دا أخو وانا كميزو دايدة شابير غوثا تبوت ميلادية كدبو بيدة شابير أولا مجلسي نكراتين لتفسير القرآن مجرمة وانا بكي تكين تفسير سورة النحل ليو إن شاء الله وشيني رانا الختمة رانا الكرك ليوا فاسم الله تعالى والله مدرسيوا ayau ba za mu ansa tambayoyi ba saboda mu samu isasshen lokaci don mu kai gurin da za mu kwana. Saboda haka za mu ci gaba da karatu kai tsaye. Ajiya mun kwana akan aya ta 78.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كما الله شيئا فتدكوا لبتكونا يا يومكم ماتا لا تعلمون شيئا الهالم بقسم كوميبا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كما يسن يامك جي da gani da zukata la'allakum tashkurun wa la'allakum kayi godiya. Wannan wata ni'ima ce daga cikin ne'imomin Allah ta'ala da yake zayyana wa dan adam a cikin wannan sura, wanda muka faɗa tun farkon karatun wannan sura cewa ana kiranta suratul ni'am, sura da take bayanin ni'imomi da Allah ta'ala ya wa dan adam, wanda a cikin wannan bayanin Allah ta'ala ya koyuka dalilai da hujjoji waɗanda suke nuna cikar da kamalar ƙudurarsa da kuma cancantar a bauta masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba. Ga dukkan wani wanda ya yi la'akari, ya yi lura, ya ɗau izina daga waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya saka a cikin waɗannan ni'imomi. Allah ta'ala ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kuma Allah shi ne ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata. Wato Allah ta'ala shi ya aje ku a cikin mahaifa tun mutum yana digon maniyyi har Allah ta'ala ya cika halittarsa, yana ciyar da shi, ya shayar da shi, ya ba shi bukatunsa wanda zai da su zai rayu a cikin mahaifiyarsa, yayin da ba shi da ikon ya yi wa kansa komai, kuma babu wanda isa yi masa a wannan mahaifa. Haka ya zauna tsawon lokacin da Allah ta'ala ya yanka masa ya zauna a cikin wannan mahaifa, Ubangiji yana kula da shi, yana lura da shi, yana bashi bukatunsa har lokacin fitowarsa ya yi. Allah ta'ala ya kaddara fitowarsa ta wata hanyar da shi ba shi yake zaɓa wa kansa ba, kuma babu wanda ya isa ya zaɓa masa irin hanyar da zai fito sai wanda Allah ta'ala ya riga ya kaddara masa. Ubangiji ya fito da shi fitowar da idan da Ubangiji ta'ala bai, wato in aka samu akasi, shi da kansa zai samu matsala. Ubangiji ta'ala ya fitar da shi ta hanyar kansa zai fara fita kafin kafafuwansa, saboda lokacin da ɗa jariri yake cikin mahaifiyarsa, to rayuwarsa ba rayuwa bace mai zaman kanta, rayuwarsa rayuwar mahaifiyarsa ce, wato rayuwarsa tana tare da rayuwar mahaifiyarsa. Saboda haka abin da take ci shine abincinsa, abin shan shine abin shansa, saboda haka rayuwarsa tana damfare da tata. Amma lokacin da Allah ta'ala ya nufi fitowarsa, a lokacin ya zama halitta mai zaman kanta wacce za ta ci gashin kanta, wanda Allah ta'ala ya ce thumma ansha'nahu khalqan akhar, to a lokacin ya zama kuma wata halitta mai cin gashin kanta, lokacin zai buƙaci numfashi, zai buƙaci abinda zai sa a cikin sa, don haka sai zan kansa ne zai fara fitowa ba kafafuwansa ba, ta yadda da ya fito a wannan lokacin zai buƙaci numfashi, yayin da yake cikin mahaifiyarsa ba buƙatar ya numfaka, Ubangiji ta'ala ya damfara rayuwarsa da ta mahaifiyarsa, amma da zarar ya zo fitowa to a lokacin kuma ya samu zama, ya zo lokacin da zai ci gashin kansa a rayuwa, don haka kansa ne zai fara fitowa don zai buƙaci numfashi, saboda haka ko da za a samu kafafuwan ba su sauko da wuri ba, to ba zai samu shaƙewa ba, ya samu rashin iska, saboda idan an samu akasi ya zama na kafafuwan ne suka fara fitowa ba kan ba, to a lokacin zai iya samun matsala, zai iya shaƙewa, zai iya rasa ransa, saboda haka Ubangiji ya fito da shi a ta hanyar da shi ba zai iya taɓukawa kansa komai ba, haka Ubangiji ya tsara masa ya fito da shi daga wannan hanyar wacce take ba don Ubangiji ya yalwata ta ma ba zai iya fitowa ba, yana fitowa da abinda yake ci tare yake da mahaifiyarsa, wato abinda ta ci ta sha, to tunda ya fito Ubangiji ta'ala kuma ya riga ya shirya masa abincin da zai ci, yana saukowa gashi nan Ubangiji ta'ala ya aje masa wato abincinsa tare da mahaifiyarsa a jikin kirjinta, yana fitowa zai samu Ubangiji ya shirya masa wannan, kuma Ubangiji ya shirya shi yadda zai dace da irin ɗabi'arsa da halittarsa a lokacin. Halittarsa a lokacin ba za ta iya cin wani abu mai tauri ba ko wani abu mai nauyi, saboda haka Ubangiji sai ya tadadan masa abincin da ya yi daidai da buƙatarsa ta wannan lokacin, ya sanya shi kuma a ƙirgin mahaifiyarsa wacce take tare da shi a koda yaushe duk inda ta tafi da abincinsa a jikinta, ya sanya shi ya zan nono ne wanda zai sha ba mai zafi can ba, da zai cutar da shi ba mai sanyi can ba, da zai cutar da shi ba mai ɗaci ba, ba mai zaƙi ba, haka baina wanda ya dace da halittarsa, wannan duk ni'ima ce da shi ba shi ya shirya wa kansa ba, Ubangiji ne ya shirya masa wannan, sannan Ubangiji ta'ala ya fito da shi gashi nan tsirara ba ko tufa a jikinsa ba komai, ba kuɗi ba komai, saboda haka sai ya hore masa waɗanda su kula da shi su jibinci al'amarinsa, Ubangiji ta'ala ya sanya wato mahaifiyarsa ta zama mai tausayi, ya sa mata tausayinsa da hananarsa a cikin zuciyarta, yadda za ta iya barin komai saboda nashi, za ta iya rashi, za ta iya barin bacci ta kwana ba bacci saboda shi ma bai yi ba, inda a ce ana iban kwanaki a ƙarawa mutum da uwa ta iba ta ƙarawa ɗanta, saboda yadda take son shi, yadda take ƙaunarsa, haka Ubangiji ya sanya wannan tausayin da wannan ƙananan a cikin zuciyar uwa, saboda ita ce a wannan lokacin take tare da shi kuma yana buƙatar wanda zai yi masa hidima, zai kula da shi, kuma wanda zai masa hidima din nan a lokacin dole ya zama mai tausayi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa yana fara sallah da niyyar zai tsawaita ta, amma idan ya ji kukan yaro sai ya takaita sallah saboda tausayawa mahaifiyarsa, wato saboda ya san yadda mahaifiyarsa take jin damuwa, ɗanta yana kuka gashi babu yadda za ta yi ta sarrafa kanta domin sallah take yi, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda rahmarsa da hananarsa ainihin ya takaita sallarsa a wannan lokaci, saboda biyawa wannan uwa buƙatar da ta zuci shi ne tausayin da take wa ɗanta, wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya sanya a cikin zuciyar uwa domin rahama ga ɗan, sannan ka duba sanda zai zo ba haƙura, wanda wannan shi ma tausayi rafaka wato rahama ce ga ita uwar kanta, inda ya zo da haƙura ya take zato wajen shan abin nan, kan kula yaro lokacin da ya fara haƙura iyaye mata wahala suke sha, to a ce tun yana jariri haka zai zo da haƙura wajen shan mama, ai kaga za a, to sai Ubangiji ya kawo shi haka wawulo ba haƙura, haka zai tsotsi nono ya sha har sai lokacin da jikinsa ya fara ƙarfi, ƙashinsa ya yi ƙarfi, hanjinsa ya yi ƙarfi, zai buƙaci kuma abinci mai nauyi, to a lokacin tunda zai buƙaci abinci mai tauri mai nauyi akwai buƙatar a samu wata na'ura a jikinsa wacce za ta riƙa daddatsa masa abincin da niƙa masa abincin, sai Allah ya fara fitar masa kuma da haƙora, kaga Allah bai bashi hakura ba lokacin da baya da bukatar za su iya zaman ma matsala ga masu kula da shi kuma sannan sai ya bashi lokacin da yake bukatar shi yayin da yake bukatar ya tona abin mai tauri wani abin mai nauyi sai Allah ta'ala ya bashi abin da zai nika wannan abincin ya dace da shi sannan wata ni'imar daban da Ubangiji ya kinsa a nan bayan fito da ku daga cikin mahaifiyarku a bisa wannan sura a bisa wannan ɗabi'ar sannan kuma sai ya fito da ku la ta'lamuna shay'an ita ba kanta wannan ni'ima ce ka suranta ka kaddara da tun farkon halittarka tun kana jariri ka faɗo duniya da hankalinka cikakke kamar yadda kake yanzu ka ganka da hankalinka da cikar tunaninka da komai amma ba za ka iya kanka komai ba sai an ɗauke ka sai an baka mama sai an sa maka nafki ko nono a yara suna wajen jiga ka a yi nan da kai kuma da hankalinka kana gani ya kake tsammani to kaga akwai a ce akwai wata ni'ima a yi ka baka fahimtar komai saboda haka duk wannan wajen jiga ka da za a yi ba za ka ji ba baka san ba an yi ba sai zama ni'ima ce saboda haka shi kansa la ta'lamuna shay'an ni'ima ce Ubangiji ya so da ku ka duba yaron da zai rasa iyayensa yana karami ba zai cutu ba ya ji zafi sama da wanda zai rasa su lokacin da ya taso ya yi wari ya fara sani saboda a wancan lokacin bai san wani abu ciwo ba bai san wani abu daɗi ko rashinsa ba saboda haka Ubangiji ta'ala ya sauko ya fito da kula ta'lamuna shay'an sannan sai ya ce waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida ya sa muku ji ya sa muku gani ya sa muku zuka ya sa muku ji a lokacin da yaro yake cikin mahaifiyarsa waɗannan wato na'urorin da suke amfani wajen ji da gani da hankalta suna jikinsa amma ba su fara aiki ba a lokacin Allah ta'ala bai ba su damar su fara aiki ba dan a wannan lokacin ba shi da rayuwa tashi ta kansa rayuwarsa mahaifiyarsa ce amma lokacin da ya sauko duniya to waɗannan abubuwa lokacin za su fara aiki alar tana nan na'urar tana nan kunnan yana nan bakin yana nan zuciyar tana nan saboda haka da aka ce sam'a wal absara wal af'ida ba wai ana nufin gaɓoɓin ba ana nufin amfanin da za su yi mata saboda haka Ubangiji ta'ala ya fara ambatar ji saboda shi ne farkon abin da yake fara amfani a jikin mutum bayan saukowarsa kafin gani yana fara ji kafin ya gani sai sa yaro bayan 'yan kwanaki kaɗan za ka ga cewa ko wani ƙara mai ƙarfi aka samu zai ga ya firgita amma inda za ka zo ka kara yatsarka a daidai idansa ba ga yakinsa ba to a lokacin da ganin bai fara abin nan ba saboda ka jin shi yake farawa sun ce gani baya fara gani sai ya wajen kwana goma amma saɓanin ji saboda ka Ubangiji sai ya gabatar da jin sannan ganin saboda shi yake gabata ma a wajen fara aiki a jikin ɗan adam saboda ka wannan magana ce ta Allah ba magana ce ta mutum ba don haka duk wani lafazi ana ajiye shi mahallinsa don haka Ubangiji ya fara ajiye jin sannan ya faɗi ganin saboda haka suke sannan za mu kula Ubangiji ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara sam'a mufradi ne amma al absar jam'i ne ya sa muku gani da ji da gannai ya aka sa sam'a ya zama mufradi sannan al absar ya zama jam'i nan ma akwai dalili akwai hikima sam wani abu ne wanda ake jin sa da kunne sauti yana jin sa da kunne ba ya da wani makulli ba ya da wani murfi da ake yi shi saboda haka duk wani sauti da yazo zai shiga tsakanin ido zaka rufe idanka da haka a lokaci guda zaka iya jin sautuka da yawa bayan haka kuma inda yanzu misali a nan zaman da muke yi a nan za mu kula cewa sauti daya duk za mu ji shi amma gani kowa da inda yake kallo wani zai iya kallon sama wani ya kasa wani ma yake gadi yake amma na ji saboda ka shi abubuwan da ake gani suna bambanta suna zuwa da yawa amma sauti yana zuwa ne lokaci guda saboda ka shi Ubangiji ta'ala yana masa mu'amala abu guda ne amma gani saboda abubuwan da kake gani ba za ka iya ganin su a lokaci guda a barkatai ba amma ji duk za mu iya haɗu mu ji abu ɗaya amma ba za mu iya ganin abubuwa lokaci guda ɗaya ba a lokaci ɗaya mu ga abubuwa duka tare sai dai wani ya ga wannan wani ya ga wannan wani ya ga wancan saboda ka Ubangiji sai ya sanya al-absar ɗin ya zama jam'i al-sam'u kuma ya zama mufrad sannan a wajen gabatar da as-sam'u da al-basar wasu malamai wadanda suke ganin cewa ji yafi gani amfani a jikin dan adam suka ce shi kansa wannan gabatar da shi a ambato yana nuna cewa amfanin sa yafi na gani suka ce amfanin sa yafi na gani saboda shi ji wato zaka ji abubuwa da yawa sawa'un wanda suka wuce ko wanda ake ciki ko wanda za su zo nan gaba gani ko ba za ka ga wani abu sai wanda yake gabanka sai wanda yake kusa da kai ba za ka ga abin da ya riga ya wuce ba ko abin da bai zo ba ba za ka gan shi ba sai wanda yake tare da kai shi za ka gani saboda haka ji yana da faɗi sama da gani sai yasa aka gabatar da shi ana suka ce ka duba hanyar da ake samun ilimi ta hanyar ji ya fi ta hanyar gani ta hanyar ji domin ta hanyar ji zaka ji abin da ya wuce zaka ji abin da zai zo nan gaba zaka ji abin da yake kusa da kai ko wanda yake nesa da kai duk zaka ji labarin amma gani shi sai wani abin da yake kusa da kai wanda harsarka ta ido zaka gani zaka kai kanka saboda haka abin da ake samu na ilimi ta hanyar ji ya fi yawa shi yasa hatta sanin Allah ta'ala da da'arsa da sanin shari'a da me ya kamata mu yi me ya kamata mu bari duk ta hanyar ji muke yi saboda haka wasu malamai suka dage akan cewa ji ya fi gani amfani a jikin dan adam kace shi yasa ma zaka ga a cikin tarihin dan adam zaka samu cewa akwai manya-manyan malamai masana waɗanda ba sa gani kuma malamai ne manya amma ba sa gani amma ba zaka ji an ce ga malami ba baya ji kwata-kwata a cikin sahabbai za ka ga akwai makafi su Abdullahi ibn Ummi Maktum da waɗanda suka makance daga baya irin su Jabir ibn Abdullah wannan duk bai hada su taka rawar da za su taka ba amma ba za ka samu an ce maka ga wani sahabi a tsara shi ba wato gaba ɗaya dundun baya jin komai ni dai ban sani a tarihin sahabbai a ce ga wani sahabi sai a ce kuma abkam ne ko aqras ne baya jin komai amma zaka ji wanda baya gani da yawa sannan sautari wanda ya rasa gani to wannan harsa din ta gani ubangiji yana juyar da basar dinsa ya koma basirarsa saboda haka sai kwalwarsa ta ƙara ƙarfi saboda haka sai ya rika hango abu da idan basira idan ya rasa idansa haka wasu suka ce shi ji yafi kuma suka ce ka gani yafi dan da shi fa ake ganin Allah ranar gobe kiyama kawai tunda har aka ce ganin Allah da ji da gani ake yi to kaga yafi abin nan Ibn Taymiyyah da ya shiga tsakanin su rigima ce dai wacce take ba wata samara Ibn Taymiyyah ya shiga tsakanin su yace idan ana magana abin nan as-sam'u ashmalu wa a'ammu min haythu al-idrak riskar abinda gani yake ji yake riska ya fi faɗi abinda gani yake riska zai riski abinda yake nan nesa da na kusa da na yanzu da na da da na wuce da mai zuwa nan gaba duk ji zai riska saboda haka tanan ya fi faɗi don haka tanan ya fi rinjaye shi kuma gani akmalu wa atammu domin duk abinda ka gan shi ka fi samun yaƙini ta hanyar gani ne ake samun ainihin yaƙini ba ta hanyar ji ba ta hanyar ji za a samu ilmul yaqin amma ba za a samu ainihin yaqin ba ainihin yaqini shine wanda za a samu ta hanyar gani abinda za ka gani da idan ka to ka samu ainihin yaqin to kaga ta nan kuma wajen samun kamalar abinda za ka samu ka ji abinda ka gani ko kamalar ilimin da za ka samu ido ya fi saboda ku kowanne ta bangaren sa yana da rinjaye ji yana da rinjaye ta bangaren fadi da shumuli da umumi shi kuma wannan yana da rinjaye ta bangaren kamala da tamam shi yasa yazo a hadisin ma'iki sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta sayyidina abubakar da cewa abubakar wa umar bi manzilati sam'i wal basar kamar ji ne da gani abubakar da umar kamar ji ne da gani saboda ka su kamar ji ne da gani inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar ji ne da gani shi kuma kamar zuciya ne ruhi ne ko kuma a addini gaba daya su kamar ji ne da gani to cikin ji da gani wanne ya fi wanda ya fi a cikinsu shi ne abubakar sannan mai bi masa shi ne umar za ka ce to ji ya gani da abin nan gani yafi akan abin nan ji yafi akan gani, suka ce a gani yafi akan ji, to ko ma wanne ne cikin su, ko kuma a kowanne daga cikin su asabu ne wal basar, kowannen su, to kuma kowanne aka duba za a ga cewa irin gudunmawar da na farko yadda ya karba addinin musulunci din, ya gaskata da shi, ya amince da shi, babu shakka ya cancanci ya zama a addinin musulunci kamar ji da gani. Haka nan kowannen su yadda yawa musulunci aiki da hidima, ya cancanci ya zama tamkar ji da gani a addinin musulunci. Ubangiji ya ce waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata, sannan ubangiji ya sa muku zukata. Anan ana nufin abinda dan adam yake hankalta da shi. Hankali yana da alaka da kwakwalwa da zuciya, ba kwakwalwa ita kadai ce hankali ba, zuciya shi a hada suke. Shi yasa wanda zai ce hankali yana kwakwalwa kuskure ne, wanda zai ce ba haka ba shi ma kuskure ne. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ubangiji ce ba za su yi tafiya a doron kasa ba, fatakun lahum qulubun, yanzu su zan suna da zuciya, ya'qiluna biha, kaga sai Ubangiji ya tunkuɗa hankali ya hada shi da zuciya. Saboda ita zuciya da abinda ake sanya mata, da abinda take kunsa, da kasidi da irada da yake cikinta, tana sarrafa abinda yake kwakwalwa, tana sarrafa abinda yake kwakwalwa. Shi yasa farkon aikin likitanci da ake yi, tiyata da ake ta da san zuciya, alƙalitar da ake ko da biyar, likitan bayan ya dasa wa mutumin zuciyarsa, da ya tashi za ka gana wasu masu yana so maganganu wanda ba a san yana yin su ba, yana faɗa wasu labarun ruka ko yana faɗa wasu abubuwa da suka tafi wanda ko ba a san shi da su ba, wanda wannan ta sa shi likitan ya zata cewa to ko allurar da aka yi masa ko banzu ne da aka ba shi ya shaka bai sake shi ba, saboda haka yake wannan sun ba su a ɗan ba shi lokaci, aka ba shi lokaci abubuwa ba su canza ba, yana tare da sun ba sunsa, wato zuciyar da aka sa ta haɗa kwakwalwar sai abubuwa suka canza. Wannan ta sa wannan likitan ya rubuta resignin ya ce ya bar shi a likitanci, tunda dai har ya samu matsala. Sai a gabo likitocin mu nawa matsala ake samu irin wannan, da wacce ba ta fi wannan. Saboda haka ana samun irin wannan. Akwai wani likita ba masare, shi ma likitan tiyata ne, shi ma ya taɓa yi ma wani a Turai a Ingila tiyata irin wannan, shi ma ya tashi yana sumbatu yana faɗa wasu abubuwa da waɗanda ba a san shi da su ba, har iyayen ma suka kai shi suka kai likitan ƙara, aka yi ta rigingimu a lokacin. To kaga ashe yadda Allah ta'ala yake faɗa cewa zuciya tana da alaƙa da kwakwalwa. Sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Akwai wata tsoka a jikin jiki da in ta gyaru duk jiki sai ya gyaru, in ta lalace duk jiki sai ya lalace. Annabi ya ce ita ce zuciya, ce zuciya tana da dauri, tana da rawa da take taka wajen gyaruwar mutum ko lalacewarsa, ita ce take jagoranci duk sauran gabobin mutum. Shi yasa musulunci ya bata inaya, aka bata wato himma wa himmatuwa da ita kwarai da gaske, da kula da ita kwarai da gaske, domin muhimmancin da take da shi a jikin dan adam. To za mu ga tana da alaka mai karfi da ji, zuciya tana da alaka mai karfi da ji. Shi yasa a wani gurin Ubangiji ta'ala yake hada su guri guda, ya hada ji ya hada zuciya. Kamar inda Allah ta'ala yake cewa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id, da a ce muna ji ko muna hankalta, to da ba mu zama yan wuta ba, wato da muna ji muna hankalta, saboda daga ji ne, daga abin da ka ji ne, sannan zuciya za ta kudin shi abin, sannan za ta yi imani da shi, sannan za ta yarda da shi, ko kuma ta bijire masa da kiyarda da shi. Kaga daga jin ake fara, kamar da Allah ya kitta inna fi zalika lidhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Akwai abin wa'azi, ambato akwai wa'azi a cikin wannan, liman kana lahu qalbun, ga wanda yake da zuciya aw alqassam aw huwa shahid, ko ya bada tauraran sa yana halarci. Saurakan zuciya da ji suna da alaka kwarai da gaske, don haka daga ji ne sannan kuma zuciya sai ta karba abinda ta ji, ko dai ta yadda da shi ko kuma ta bijire masa. Ubangiji ta'ala ya zissafa waɗannan ni'imomi guda abin nan, ni'imomin fitowa daga cikin mahaifiya da kuma kasancewar zaka fito baka san kowa ba, da ni'imar ji da gani da zuciya gaba ɗaya. Ubangiji ya ce yayi wa ɗan adam wannan, la'allakum tashkurun, ko la'allaka gode wa ni'imar da Allah ta'ala ya yi muku. Sannan ya ce alam yarau ila at-tayr,
alam yarau ila الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
تبين تعالى تعالى يا فدا مكة نئمة دي مكة fitowa daga jikin daga cikin mahaifiya da kuma irin ni'imomin da ya biyo baya ya biyo ka da su bayan fitowar ka, sai kuma Ubangiji ya faɗi wata aya ta da ita ma dan adam zai ƙara kallanta, ƙara nazari akan ta dan ya samu imani. Ubangiji ta'ala da ya dan adam kafin ya yi shi sai da ya tare da masa duk wani abin da zai rayu da shi a doran ƙasa, sawa'un rayuwa ta gangan jiki ko rayuwa ta zuciya. Saboda haka kafin Allah ta'ala ya halicci dan adam, ya halicci sama da ƙasa duk abin da yake cikin su, ya halicci duwar wato duk ya halicci su, wanda dan adam zai amfanu da waɗannan da yayin da ya zo duniya. Don haka duk abin da zai wanzar da nau'in dan adam, ya sa dan adam ya yawaita a doran ƙasa, Ubangiji ya riga ya shirya masa shi tun kafin ya zo duniya. To daga cikin kuma irin shirin da Ubangiji ya yi masa bayan halittar sa, sai ya sanya ayoyi sama da ƙasa a kewaye da shi duka, waɗanda za su ja hankalinsa zuwa ga sanin ƙudurar Ubangiji da ɗayantakarsa da cancantar abauta masa. To Ubangiji bai kyara ɗan adam haka nan ya ta wato magamniya ba, ya kasa gane alƙibla, ya sanya masa ayoyi isharori, duk inda ya juya zai ga wata aya daga cikin ayoyin Allah. To daga cikin irin waɗannan ayoyin ne Ubangiji ce alam yarau ila at-tayr musakharatin fi jawi as-sama', ashe yanzu ba su ga tsuntsaye ba waɗanda aka hore musu tashi a cikin sararin sama, ma yumsikuhunna illa Allah, ba abinda yake rike su sai Allah, inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun, lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke da imani. Wato a duba a ga yadda Allah ta'ala ya halicci tsuntsu, ga tare halitta ce da muke ganin ta kullun. To akwai aya a cikin halittarta, mu duba irin zubin da Allah ta'ala ya mata, yayi mata zubin ta ita ma daidai buƙatar tsuntsu, haka ta'ala yayi masa irin zubin sa. Tsuntsu wani abu ne mai tashi sama, kaka sai aka yi masa kafafuwa ba a masa hannu ba, sai aka yi masa fiffike wanda za su taimaka masa wajen tashi din. Kafafuwan nasa aka yi masa ainihin aka yi su a abin nan kasan da faɗi da tafi da yan yatsu, waɗanda za su iya ba shi damar ya yi tafiya ya tsaya a doron ƙasa ba tare da ya faɗi ba. Sannan kuma kafan ba a sa mata abin nan gashi ba, saboda zai iya shiga guri mai tafi, zai iya shiga guri abin nan ba shi da wani abin da zai ya goge kafarsa, ba kamar kai ba da in tashi da wuri za su goge. Saboda haka sai ba a yi gashi a kafar ba, aka bar kafar haka nan ba a yi ta da gashi ba, sannan aka yi ta da ƙarfi sama da sauran jikinsa. Kafar sai ta zama ta fi ƙarfi, kashin kafar sai ya zama yana da ƙarfi sama da ko'ina, saboda shi yake sauka yayin da zai ya tashi ya zo sauka, to akan ƙafafuwansa yake durowa. To kaga akwai buƙatar zan suna da ƙarfi, sannan shi kansa Allah ta'ala ya yi shi ba mai nauyi ba, ba a yi masa ƙasusuwansa irin na dabbobi ba, sai aka yi ƙasusuwansa wanda yake falan-falan masu sauƙi, shi yasa take jin sauƙin taune su, amma aka ce ba ka taune ƙashin rago ba, sai da a samu ƙato ne ta sara amma ba zai taunu ba, amma ƙashin kaza da na zalɓe da na waye duk sai ka taune. To kaga Allah ya yi masa wannan halitta dan ya zama shafal, tunda shi tashi yake yi. Sannan ga yadda aka yi halittar tashi ta dace da wanda zai tashi gafuka-fukai, Allah ya bashi gashi ya yi shi wato kamar wata rabin da'ira, ta yadda zai iya keta iska ya yi masa fiffike, wanda wannan fiffiken shi yake bashi tawazu, shi yake sa ya yi balance a cikin ƙasa, ba zai yi rinjaya nan ba, ba zai rinjaya nan ba. Sannan bayan wannan da ya yi shi, in ya yi tsuntsuwan da yake da doguwar kafa, sai a masa dogon wuya kamar zalɓi, saboda iya cin abincinsa cikin sauƙi. Ba a yi shi da doguwar kafa ba, kuma da gajeren wuya ba a yi shi, kuma da gajeren wuya ba aka yi shi da doguwar kafa, duk zai samu matsala. Sai Ubangiji ya daidaita buƙatunsa da halittarsa ta yadda zai ji daɗin shi ma rayuwarsa.
sanar zai keta sararin samaniya ya tashi sama wa yake rike shi a sama Allah ne yake rike shi ba za ka ce fitar sai da yake rike shi ba dan a wannan lokacin ai yana rufe fitar kuma ganin yana tayawo haka akwai sanda zai rufe fitar kamar yadda Allah ta'ala ce alam yalaw ila at-tayr fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman to ko ga tsuntsaye a saman ku ba sun yi sawu suna keta sararin samaniya suna bude fuka-fukan kuma suna rufewa sai Allah ya ce suna rufe fitar kuma ma yumsikuhunna illa ar-rahman babu rike su sai Allah mai rahama ubangiji Allah ya faɗi rahama ta anan sau rahama ce kawai take rike in ka ce fitar su da yake tayar da su to ai ga tsuntsaye nan ba su fuka sai tashi bana ba ga agwagwanan ba agwagwa tana tashi ne tufata tashi kaji ai ba za ta tashi kamar tashin tsuntsu haka amma ga shi suna da fitar su ma ashe kaga fitar shi kadai ba shi yake sa tashi ba ubangiji shi ya ba su wannan dama za su tashi kuma sannan ya rike su a sararin sama inda ga dama sai ya sake su wannan ni'imar ita ce Allah ta'ala ya hore wa dan adam har shi ba ya iya samun ya kira abin da zai tashi Abbas ibn Firdaus wani malami masani wanda ya kokari yayi tunani yayi fara tunani ya dan adam zai anya dan adam ba zai yi tashi a sama ba da shi ya fara tunanin yiwuwar jirgi a Andalus a kasar Spain lokacin tana hannun musulmi yayi wa kansa fuka-fukai ya hau tsololuwar dutse inda bai yi can sama ba ma yadda muke ganin sama a yanzu ya suntumo daga sama ya fado ya karye da karshe ya zama shine sanadin mutuwarsa aka rika cewa ya tafi ya za a yi ya za a tashi to kaga shi a wannan lokacin kwakwalwar tana ba shi cewa zai yi a tashi zai yi a tashi amma kuma har yanzu ilimin bai kai yadda zai iya samun yadda zai abu da ya tashi shi bai yi wa kansa zumputu ba irin yadda ake wanda zai bashi tawazun sannan kuma bai yana lissafin tashi sai amma bai lissafin sauka ba saboda haka ya suntumo ya karya kugu saboda haka Allah ta'ala shi yake rike mutum ka jira ganin da suke sama kai da ka ganin su suna yawo a cikin sama ka san ba yin su kuhunna illa rahman shi yasa in ka hauka ambaci Allah in ya daidaita a sama ka ambaci Allah in ya sauka ka ambaci Allah butulci ne ga Allah da rashin sanin kudirar Allah da girmansa zai sa ka hau sama kana tsauraro sama kuma kana saban Allah wani sai ya hau saman ne an daidaita sannan sai a kawo masa giya wani lokacin ne zai fara cewa zai fara tunanin lallai saban Allah sannan an sauko kuma a riƙa yi wa pilot tafi an manta da cewa ba kowa yake rike da wannan abin ba sai Allah ma yumsikuhunna illa Allah ba kowa yake rike da shi ba sai Allah ta'ala shi yake rike da wannan idan har tsuntsu ga yadda yake ubangiji shi ke rike da shi jazibiyya ta ƙasa ba ta fusgo shi ba magana ɗisin ƙasa ba zai fusgo shi ba to ina ga wannan abu wanda yake da nauyi da girma irin wannan babu shakka mu'mini ya san wannan kudura ce ta ubangiji iko ne nashi illa iyaka dai kawai ya ba wa dan adam wannan damar ya ga cewa dan adam zai gode wani masa ko ba zai gode masa ba shi yasa Allah ta'ala ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumi yu'minun lalle a cikin wannan akwai ayoyi amma ga mutanen da suke da imani ka duba yadda ubangiji ta'ala ya ambaci ayoyin cikin jami'i ke da ayoyi tare da cewa kamar tsuntsu kawai aka faɗa a ka dubi tsuntsun da abubuwan da suke tare da shi kada ka dubi tsuntsun shi kadai ka dubi halittar tsuntsun da yadda ubangiji ta'ala ya yi halittar tashi ta dace da yanayin shi na mai tashi a sararin sama sannan ka duba yadda Allah ya hore masa kuma sararin sama din iska ba ta fusge shi yayi kasa ba jazibiyya magana isin kasa ba zai fusgo shi yayi kasa ba sannan ka duba yadda Allah ta'ala ya rike shi yake yawo yayi kwana ya shiga duk inda yake so in ya tashi sauka kuma ya sauka lafiya lau ba tare da ya jikkata ba wannan duk zaka kalle su a dunkule sai kaga ayoyi ne da aya ɗaya ba shi yasa ubangiji ya faɗi abin sai ya ce kuma inna fi zalika la ayatin a cikin wanda akwai ayoyi amma ba kowa ne zai iya ganin ayoyin ba har ya dauki izina da wa'azi daga gare su sai mu'mini shi yasa ya ce liqaumi yu'minun ga mutanen da suke imani da suke da imani sannan Allah ya ci gaba da cewa
wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون
بنجي تعالى كما فقال لإبوبي لي ودن أنا a farkon surar ubangiji ta'ala ya faɗi ibobin da suke da rura dole ne dan adam ya bukace su domin rayuwar su ba za ta yi ba sai da su bincin da zai ci da dabbobin da zai hau nan kuma sai ya faɗi ibobin da su kuma wato kamala ce mutammimat ne masu cika masa jin daɗin ni'imar sani wanda ba zama da rura ba rashin su ba zai sa ya mutu ba ko kasa rayuwa to amma kuma ba za rayuwa ba za ta yi masa daɗi ba in babu daga farko ubangiji ya faɗi abinda suke laruriyat daruriyat kana a ƙarshe ubangiji kuma ya faɗi kamaliyat waɗanda da su ne daɗin rayuwa ga ɗan adam za su tabbata Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana ubangiji ya sanya muku gurin hutu daga gidaddajinku waja'ala lakum min juludil an'ami buyuta kuma ya sanya muku gidaddaji daga fatin dabbobi tastaqifunaha yawma za'nikum da kuke daukan cikin sauki yayin tafiye-tafiyenku wa yawma iqamatikum da lokacin saukarku wa min aswafiha wa aubariha daga kuma gashin tumaki wa aubariha da gashin raquma wa ash'ariha da gashin awaki asasan ya sanya muku kayan daki ko shimfudin daki wa mata'an ila hin da kayan jin dadi zuwa wani dan lokaci Allahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan kuma ubangiji ta'ala ya sanya muku inuwa daga abin da ya halitta waja'ala lakum min aljibali aknana ya sanya muku ganuwoyi daga duwatsu waja'ala lakum sarabila taqikum alharra ya sanya muku riguna waɗanda suke kare ku daga zafin rana wa sarabila taqikum ba'sakum da kuma rigunan da suke kare ku daga makami yayin da kuke fagen daga kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum kamar haka ne ubangiji yake cika muku ni'imar sa la'allakum tuslimuna ko kwa bi kauya ku yi saranda ku sadu daga Allah fa in tawallu in sun juya baya sun bijire fa inna ma alaykal balagu nabiy kai abin da yake kanka shine isarwa mabayyana wannan shine kadai akan sa ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna suna sanada ni'imomin Allah amma sai su rika musun su wa aktharuhumul kafirun yawayawancin su kafire ne masu bincikewa Allah ka duba yadda ubangiji ta'ala ya faɗi waɗannan ni'imomi wanda suka shafi masauki wato mazaunin dan adam inda zai zauna da kuma sirar da zai saka da irin yadda Allah ta'ala ya hore masa yadda zai yi gida da tabo ko ya yi gida da laka da dutse shine ja'ala lakum min buyutikum sakanan wannan gida ya zama sakan ya zama gurin hutawa duk inda ya je ya gaba ɗawaidaisa zai dawo gida ne ya huta sannan kuma min juludil an'am daga fatin dabbobi nan ma Allah ta'ala ya sanya muku wata hikimar da za ku yi gidaddaji wato ku rika samun tantuna wanda asali da fatin dabbobi aka yi su wanda za ku rika ɗaukar su ba tare da nauyi ba wato kirgi na fata za ku ɗauka ku maida shi abin nan ku maida shi canci yayin da za ku yi tafiye-tafiye za ku ɗauka saman Laraba a wancan lokacin rayuwa su rayuwa ce ta tafiye-tafiye suna bin inda abincin dabbobi yake da gireci saboda dabbobinsu su yi kiwo saboda ba zama guri ɗaya suke ba don haka Ubangiji ya kensa musu hikimar da za su samu gidan dajin da za su riƙa yawo da shi bayan ga gida wanda yake a zaune yake shi sai dai a je a same shi shine sakanan da Ubangiji ya fara faɗa da farko waje alamu ne ku sakanan sannan sai gidan da kuma shi za a riƙa yawo da shi wanda za a riƙa wanda remote ne shi yawo ake da shi aje nan da shi aje nan da shi shine wanda kuke yi na tantuna tastaqifuna yawma za'alikum lokacin da kuke tafiya za ku ji saukin daukan ba duwar wasu bane ba kasa bane fata ce saboda haka za ku nade ta ku dora ta akan raƙuma ku tafi wa yawma iqamatikum da lokacin da za ku ka zo masauki za ku sauko su ku kafa kun kuma tashi ku sake nade kayan ku wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan daga gashin tumakai da gashin raƙuma da kuma gashin abin nan da kuma gashin awaki kuna yin ainihin kayan daki shimfudu da kuke sawa shimfudu da kuke yi da ainihin abin da kuke rufa da shi da abin da kuke salka da shi ku zuba ruwa da sauransu duk daga fata waɗannan abubuwa kuke yi daga gashin waɗannan abubuwa duk kuna yin wannan wa mata'al ilahi sannan kuma da jin daɗin ku har zuwa wani lokaci wato za ku yi amfani da wannan wajen sayar wato kasuwanci safara wani zai zama wannan shine harkar cin abincinsa saboda kuma mata'al ilahi su ba da su fasar tijara harkar wato kasuwanci ya zama wannan shine hanyar cin abincin ku ilahin har zuwa wani lokaci da Ubangiji ta'ala ya yanka muku na rayuwa a duniyar ƙasa sannan bayan wannan Ubangiji ta'ala ya sanya muku mimma khalaqa dilalan duk abin da Allah ta'ala ya halitta yayin shi da inuwa bishiyo kamar bishiyo da Allah ta'ala ya yi ya sa musu inuwa wanda a ƙarƙashin wannan inuwar kuka zauna ku huta waja'ala lakum min al-jibali aknanan ya sanya muku ganuwa wanda suke rayuwa cikin dutse za su ga yadda dutse yake zama ganuwa ya kare shi ta dama ta hagu ta ko'ina ta yadda ba za a samu a shigo masa ta wannan ɓangaren ba Ubangiji ya yi muku wannan sannan waja'ala lakum sarabila taqikumul harra ya sanya muku tufafin da za su tsare ku daga zafi Ubangiji ya faɗi na sanyi a can farkon sura lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun to can an faɗi na sanyi nan sai aka faɗi na zafi aka ambaci na zafin shi kada nan ba a faɗi na sanyi ba saboda a gurin da Larabawa suke rayuwa guri ne mai tsananin zafi saboda ka sun fi buƙatar abin da zai raba su da zafi saboda abin da zai raba su da sanyi shi yasa sai aka ambata musu shi wa sarabila taqikum ba'sakum da kuma tufafin da suke kare ku daga ainihin makami lokacin da kuke fagen daga shi ne tsirke da kuke yi ku saka duk da wannan kuke yi Ubangiji shi ya ba ku wannan wannan da wasu abubuwa ne da za su ƙara wa mutum kamala da tamama wato cika wajen ni'imar da yake ciki sai da zai samu rayuwa mai daɗi sai Ubangiji ce kazalika yutimmu ni'matahu alaikum kamar haka ne yake cika muku ni'imarsa kaga anan an faɗi tamamun ni'ima ne a can farkon sura kuma an faɗi daruriyat ne na rayuwa haka Ubangiji yake cika muku ni'imar sa la'allakum tuslimuna ko la'allakum ni ga wuya ga Ubangiji fa in tawallu amma idan kuka juya baya ko idan suka juya baya suka bujire suka ki mika wuya din duk bayan wannan bayani da waɗannan ni'imomi da Allah ya musu fa inna ma alaikal balagu mubin kai abinda yake kanka shine isarwa wa take mabayyani kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar Allah ce ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha sun san ni'imomin Allah babu wanda bai san waɗannan ni'imomi da Allah ya faɗa ba kuma babu wanda bai san cewa Allah ne ya masa wannan ba bashe wa kansa ba ba iyayensa bane ba shugabanninsa ba da shi da iyayensa da shugabanninsa duka Allah ta'ala ya musu wannan amma kuma sai a rika musu wannan ta hanyar kafircewa Allah da butunce masa da barin bin dokokinsa Allah ta'ala ya ce wa aktharuhumul kafiruna yawancin su kafirai ne waɗanda suna sanin ni'imomin Allah sai su butulce su da kafirci da bujirewa Allah ta'ala ya kiyashe mu da wannan ne muke cewa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imominsa ne as-salihat kyawawan ayyuka suke cika ba dan Allah ta'ala ya kaddara mana wannan ba za mu iya ba amma kunna linahtadi laula an hadanallah muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya bamu wannan iko ya bamu wannan dama sannan muna roƙonsa Allah ta'ala abinda duk muka karanta ya ba mu ikon aiki da shi abinda yake umarni mu aiki da shi abinda kuma yake hani ne ainihin mu guje shi sannan Allah ta'ala ya sa wannan ya zama shine kadarkon samun rahamarsa ranar gobe kiyama bayan wannan muna roƙon dukkan wani wanda muka bata masa muka faɗi wata kalma da ji dadin ta bai yabe mana ya mana uzuri ya yi mana hanzari ba abinda muka nufa sai alkhairi muna iya dacewa muna iya yin kuskure kamar yadda kowane dan adam yake yi saboda haka muna neman afuwa daga dukkan wani wanda ya ji wani abu wanda bai yi masa dadi ba ko bai so jin sa ba ya yi mana afuwa ya yi mana uzuri kamar yadda muna godiya ga dukkan wasu waɗanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan tafsiri ya yiwu a wannan masallaci a wannan jiha a wannan wata mai albarka tun daga kan ɗan kwamitin wannan masallaci da shugabannin ƙungiyar Izaratu Bidawa da kuma sunna na wannan jiha da na ƙasa ma gaba ɗaya da sauran ƴan uwa da ake tare waɗanda suka taimaka waɗanda aka san su da waɗanda ba a san su ba na nan cikin garin Bauchi da waɗanda suke waje Allah ta'ala ya musu sakayya gwaggwaba akan abinda suka gabatarwa a addini Allah ta'ala ya kara musu karfin gwiwa Allah ta'ala ya kara musu budi Allah ta'ala ya sa albarka cikin abinda ya basu na zuriya da dukiya Allah ta'ala ya sa musu albarka cikin rayuwarsu gaba daya kamar yadda muke addu'a ga dukkan musulmi Allah ta'ala ya kare mu kare mana jininmu da kare mana lafiyarmu da kare mana addininmu duk wani abin da ya fi karfinmu Allah ta'ala ya mana magani duk waɗanda suka nemi mu musu addu'a mu sa su a cikin addu'a Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi abin da yake damun su Allah ta'ala ya yi musu Allah ta'ala ya yi musu Allah ta'ala ya yi musu abin da ya fi karfinmu Allah ta'ala ya mana maganin sa Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ya ba mu ikon bauta masa ya ba mu shugabanni na kwarai waɗanda suke nagargaro a cikinsu Allah ta'ala ya kara musu ƙarfin gwiwa ya kara tallafa musu waɗanda suke bata gari daga cikin shugabanni Allah ta'ala ya gyara na gyarawa wanda za su gyaru daga cikinsu waɗanda ba za su gyaru ba kuma Allah ta'ala ya mana maganin su saboda haka mu sa su a cikin addu'a mu sa a zuciyarmu mu yi musu addu'a da dukkan wani mai bukatar addu'a sawa'un anan ne cikinmu ko kuma a wajenmu ko kuma a cikin Najeriya ko a wajen Najeriya musulmin duniya ko ina suke da bukatar addu'a ƴan uwansu musa su a cikin addu'a Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu ya kuma tsare su daga dukkan wasu sharri daga dukkan wata fitina daga dukkan wani bala'i Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa bi ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha anta وليها ومولاها اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت ربنا ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكوي بياني جزام سورارا دقا شو قبلنا وانا مسلا شو قبلنا كوميتي أكوما شو قبلنا وانا نقول جا فإذا وانا جهة sai ayi hakuri a ba mu ɗan mintuna kaɗan domin mu saurari wannan kafin awaki bismillah
kai kamar ne da malam bayan malam ya jawabe ka dan jawabe shi mun sanya da wata ya kuma godiya da shugaban komitin tasdiq sa Dawud Muhammad wanda
Ibrahim Dina Umar wato Ibrahim Adam Umar Dina na biyu shine Malam Daud Muhammad na uku shine Ahmad Ibrahim Alhaji Ahmad Ibrahim na hudu Muhammad Alhaji Muhammad Sabit Yusuf na biyar Ustaz Abdurrahman Ibrahim Idris na shida sai kuma Alhaji Umar Alhaji Umaru Nefa sai na bakwai Alhaji Umaru Adamu Yamai sai na takwas Alhaji Abdullahi Al-Hassan Tambari sai kuma na tara wato Alhaji Abba Jabir na farko shine a matsayin shugaba na ƙarshe kuma a matsayin abin na sakatare wato sune waɗanda suka dauki wato nauyin gudanar da wannan tafsiri har zuwa turan da suka fara har zuwa wannan lokaci bayan nan kuma sai ga sunan waɗanda su kuma suka bada goyen baya sosai ma wannan tafsiri ya gudana kamar yadda malam ya faɗa yanzu daga cikin su babba shine ainihin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wato ta Najeriya gaba daya karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau da kuma shugaban majalisar malamai na Najeriya gaba daya da kasa shine Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir domin tun a meeting na tun a seminar na Abuja aka sanar da cewa doctor yana daga cikin wanda za su yi tafsiri a wannan state din wato sune waɗanda yake na farko suka tallafa wajen gudanar da waɗannan abubuwa sai kuma a wajen waɗanda suka ba da goyen baya akwai Malam Dr. Isa Iguda Matawallan Bauchi wato Executive Governor na Bauchi State akwai kuma mai martaba Sarkin Bauchi shine Alhaji Dr. Rubwanu Suleiman akwai kuma Alhaji Aminu Maji akwai Senator Adamu Ibrahim Gumba Kuyambanan Bauchi akwai Alhaji Muhammad Garba Noma Jarman Bauchi akwai Senator Babayo Garba Gamawa akwai Alhaji Muhammad Suleiman Balloko Kiyateka Chairman na Alkaleri na karamar hukumar Alkaleri akwai Honorable Hamza Muhammad mai kudigawo majin garin Ningi, akwai Alhaji Sani Muhammad Barau, akwai honor Alhaji Sani Muhammad Bura, honorable commissioner for water resources, akwai kuma Alhaji Aminu Aliyu Garu keke nafek, akwai Alhaji Bashiru Wambayin Gubi, akwai Alhaji Adamu Yame, akwai Alhaji Idris, akwai Alhaji Idris Fani Aluminium, Tina Aluminium, akwai Alhaji Muhammadu Abubakar Sadai wanda aka fi sanin sa da Usama, akwai Alhaji Tukur Ahmad, sai kuma wanda suka bada gudumawa mai karfi wato wajen yada wannan abu shine dukkan yan jaridu waɗanda suke zuwa su dauka da waɗanda suke karba a hannunsu su yada, wato waɗannan sune daga cikin jumlar waɗanda sune kashin baya waɗanda suka bada wannan gudumawa wajen gudanar da wannan tafsiri. Na ƙarshe sai kuma mu masu saurare, domin duk waɗannan ayyukan da suka yi idan da mai tafsiri da mai jan baki sun zo babu masu saurare ba za su samu ikon gudanarwa ba. Don haka na'am sai kuma abin nan mai masaukin sa wanda ya shi bai yadda abin nan ambaci sunan sa ba, wato kamar idan malam ya kammala karatu inda yake komawa abin nan ya abin nan ya ci gaba da rayuwa zuwa kuma washe gari, to shi mai masaukin baya so ambaci abin nan sunan sa, muna fatan dai Allah ya saka masa da alheri. Wato waɗannan su ne suka bada abin nan wannan abin nan gudumawa din. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawabin da aka ce zan gabatar da jawabi ce ta godiya, don haka an riga da an jero list din waɗanda suka taimaka tun daga kan mai girma gwamnan jihar Bauchi, mai martaba sarkin Bauchi, har ya kawo ƙasa, waɗanda suka taimaka wannan ayyuka suka gudana. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri, kuma mun gode ƙwarai da gaske. Babban godiyanmu kuma shine wa shi malam da ya gabatar da wannan tafsir. Wato alal hakika kamar yadda kuka sani, malam dama ba a nan yake gabatar da tafsiri nasa ba, a Maiduguri yake gabatarwa tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarci rasuwa wa Sheikh Jafar, shi ya karɓe shi yake gabatarwa. Cikin yardan Allah aka samu ɗan mishkila wanda kuma muka tahi don mu gayyato shi, kuma Allah ya bashi ikon amsa gayyatanmu. Yadda ya amsa mana wannan gayyata muna godiya, yadda ya zo ya gabatar da wannan tafsiri a wannan wuri ya amfana da al'umma muna godiya. Allah ya saka wa malam da alheri. A gaskiya malam mu ba wai godiya da baki ma, addu'a muke ma, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya maka sakayya. Kuma bayan haka kullum malam muna roƙonka duk lokacin da muka aika ko muka je da kanmu muka gayyace ka, saboda ka zo ka gabatar mana da wata muhadara ko kuma irin wannan tafsiri na kowane shekara. Muna fata Allah ya ba malam ikon amsa wannan gayyata, kuma ya zo ya gabatar mana da wannan tafsiri. To alhamdulillah, zuwan malam ya zo a wani lokaci da gaskiya al'umma suke kuma bukata. Shugaban wannan kungiya ta jama'atul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa, Sheikh Abdullahi Balalau ya umurce mu da cewar akwai ambaliyar ruwa da ya faru da waɗansu al'umma ƴan uwanmu wanda suke plateau wanda suke cikin Jos, saboda haka akwai buƙatan a taimaka musu, a taimaka ma waɗannan mutane. Malam ya zo ya yi bayani a nan, sauran malamai sun amsa, su ma wanda suke gudanar da tafsirai daban-daban sun je sun yi bayani a wuraren tafsirinsu, kuma abin ya karɓu cikin yardar Allah. An taimaka gayan taimakawa musamman a jihar Bauchi. Shugaban kungiya ya kafa kwamiti a nan jihar Bauchi cewar nan ne kusa da plateau, nan ne za a tara taimakon kowace jiha, kuma nan ne za a ɗauka a kai plateau ɗin. To alhamdulillahi, da irin gudumawan da muka samu daga wajen maluma masu tafsiri, jin kiran da shi malam ya yi, da aka amsa kiran a halin da ake ciki, kamar yadda kuka sani muna da jihohi wajen 31 a cikin Najeriya, jihar Bauchi ta tara 1/4 da duk kuɗin da za a tafi da shi yanzu plateau a je a kai musu. Saboda haka wannan ba ƙaramin fa'ida bace muka samu, kuma muna fata waɗanda duk suka taimaka da irin wannan gudumawa, muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri. Wannan kuma alal haƙiƙa yi maka ne, kuma muna fata Allah ya sa mana shi a mizani. Bayan wannan an riga da ambaci shugabanni da yawa waɗanda mutane da yawa waɗanda suka taimaka, musamman shi gwamnan jihar Bauchi da mai martaba sarkin Bauchi, wanda muna fata wakilinsa mai girma ɗan malikin Bauchi zai kai wannan saƙo gare shi. Mun gode, muna godiya irin abin da yake duk wakilan nan da su kai abin nan saƙon godiyanmu zuwa gare su. Mun gode, muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri, kuma muna fata su ci gaba da irin wannan taimakawa a duk lokacin da aka buƙata. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jawabi ya gaba, jawabi mai tantowa sarkin Bauchi, wanda shi ne kuma malamin Bauchi Alhaji Aminu Muhammad, zai gabata insha Allah nan gare da bismillah.
To zauna ko bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Shugabannin wannan kungiya, shaurayen wa musulmai, assalamu alaikum. Mai martaba sarkin Bauchi Dr. Suleiman Adamu, ya Dr. Rilwan Suleiman ya turo ni da wakilce shi wurin wannan rufe karatu, kuma yana matukan farin ciki da shi Dr. Sani Umar a rijiyar Lemo ya samu dama ya zo masarautansa ya yi wa'azi. Ya ce a maka godiya na musamman ya dokta, kuma yana murna har ila yau cewa wannan kungiya ta samu ta haɗa kanta, yanzu an haɗe an zamo tsintsiya maɗauri ɗaya, kuma Allah ya ƙara haɗa kan musulman Najeriya baki ɗaya. Shauran ɗan damuwa da ake da shi tsakanin musulmai, Allah ya sa kamar yadda wannan kungiya ta haɗa kanta, duka a samu a haɗa kai baki ɗaya. Sananniyar ni ƙashin kaina, kuma shawaran da zan bayar shi ne, ga dai malamai suna ƙoƙari na faɗakarwa, ana yawo gari-gari ana wa'azi, amma akwai babbar matsala wanda shi ne rayuwar matasa. Don matasa haƙiƙa mafiya yawansu yanzu ba abin da ya dame su da maganan addini. Gashi dai a zuciyarsu musulmai ne, su sun yarda su musulman ne, amma a bayyane ba sa yi. To laifin ban sani ba, namu ne iyaye ko na wane ne? To lallai ina kira ga malamai a duba wannan babban matsala da muke da shi. Don za ka gani da yawa yanzu ko ‘yan matan gani irin kayan da suke sawa, iyaye suna ji suna gani, ba za su yi faɗa wa ‘yansu ba. Ni ga gidana na gani kamawa ma nake yin ƙona. To ina kiran shaurayen wa musulmi, don Allah kada mu yi sakaci mu ga abu mu kau da ido, shi yake sa al’amura suke ta taɓewa. Ina fata Allah zai dada fifita musulunci akan musulmai, Allah kuma ya kare mu akan sharrin da ake mana a ƙasar nan, musamman akan maganan Boko Haram. Don an ce musulmai ke yi, mun san dai ba musulmai ke yi ba. To sai mu ci gaba da addu'a, Allah ya kare mu ga wannan mummunan sharri. Assalamu alaikum.
Da dama wannan alkhairi wanda aka zo aka yi tafsiri a Bauchi, aka zo aka yi shi don amfanin al'umman jihar Bauchi, kuma yana farin ciki cewar yana ganin canji bisa yadda jama'a suke karɓan wa'azi gurgudu. Amma kamar yadda shi mai gabatarwa na ƙarshe da kusa da ni, wato Jawadu mai martaba sarkin Bauchi, yake faɗa ne in kana da kyau ka ƙara da wanka. Karatu dai ya ce aiki da shi, shi mai girma gwamna yana so ya ganta a ƙasa. An ji karatu, an yi kabarbari, an yi wato attaka Allahu Akbar Allahu Akbar, amma ya kamata in an fita a gani a gida, a gani a hanya, a gani a ɗabi'u, a gani a bi mu ofisoshinmu, ya bi mu kasuwanninmu, duka mu yi aiki da karatun nan. Kuma babu abin da dai amfani a cikin wannan sai idan ya zamanto akwai da'a. Kuma har yanzu mu yana gabatar da godiyarsa ga su al'umma har yanzu da suka ba da goyon baya, aka fara lafiya, aka kare lafiya a cikin jiharsa ba tare da an samu tsangwama ba, musamman malamin da ya zo a nan da ya bako ne. To muna farin ciki da cewar yadda aka karɓe shi cikin farin ciki, aka karɓe shi hannu bibbiyu, kuma da a yi ban kwana da shi. Yana fatan cewar da a mammaita waɗannan kowane shekara malam ya ci gaba da zuwa. Sannan sauran majalisun tafsir da ake yi, wato na tafsirai, su ma yana isar musu da godiya, kuma a ci gaba da irin wannan domin shi ne hanya ɗaya kenan da ya tabbatar cewar al'umma za ta gyaru idan ya zamanto malamai suna ganin su faɗa. Na ƙarshe yana roƙon al'umma, ku al'umman jihar Bauchi da manyan malamai da sauran, a ci gaba dai da addu'a wa shugabanni, kuma inda aka ga sun bauɗe, da Allah a yi ƙoƙari a je a gyara musu. Ba su ki karɓan gyara ba, insha Allah ta'ala in an ga gyara a je a gyara. In Allah Ubangiji ya yarda za a yi aiki da shi. Wani lokaci waɗansu sukan ga cewar kamar akwai shamaki, gaskiya akwai shamaki, amma shamakin ƙarama ce. Idan aka samu hanya, akwai hanyoyi da ake bi, suna da sauki wanda za a samu shugabanni. Su malaman sun fi mu sani, su ma al'umma sun san da wannan. Don haka muna fata dukkan wannan taro Ubangiji Allah ya lulluɓe mu da rahamarsa, Ubangiji Allah kuma shi mana albarka gaba daya. Wannan karatu da aka yi ya sa da mu aljanna gaba daya, da mu koma mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum
assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar kuma Bauchi da kuma ke zaman da kuke yawo kamar da sunna sai da wato malam Shu'aib Islam da zaman
da kuke da wasu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Salamu alayhi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bayan godewa Allah da duk masu jawabai, manya manya jagorori, shugabanninmu da suka gabatar, wanda akwai addu'o'i cikin abinda suka faɗi, musamman shi doctor, babu shakka faqidu shay'in la yu'tihi. Abunda dokta yake yi, idan ka ji yadda yake da Alkur'ani,
to kai ka kwatanta hanyar da take kwalta nylon da gargada da wasu yadda da su yi karatun da yadda yake gabatar da karatun sa laushin abun da dadin sa da yadda yake shiga jiki har cikin jinin jiki muna addu'ar Allah ya saka mai da alkhairi wannan ilimi Allah ya kara mai albarka yan uwa musulmai ga abun koyi nan kudwa hasana wajibun alaina an yakuna hadha al-amr lana a qudwatan hasana allati takunu an naqtadi biha da'iman fi hayatina khususan ash-shabab khususan shababuna al-muslimin don haka ya ku matasa a wajen wasu tsofaffi masu shekaru da su ga doctor shi ma kila ya wuce matasan kadan ne amma fa doctor kuma na ilimi kuma ba wanda ake wata ɗaya ko wata biyu ko shekara biyu ko shekara uku wanda an yi shekaru ana karatu kila an tashi akan karatun ne an samu tarbiya to jama'a ku yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله منا روقونك مباينك منا توادي ومنا قسكن تدكي أكوي taimako da muke nema gare ka na gaggawa na zaman lafiya kasar nan Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya damuwoyin da wasu muke fadi wasu sun wuce mu fadi amma Allah ka san su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su sawa'un wasu yan uwan mu ne suke an tayo su ko wasu wadanda suke adawa da mu ne duka masu gyaruwa Allah ka gyara su wadanda ba da su gyaru ba Allah kai ne al-qahhar kai ne al-jabbar kai ne wanda kafi karfin komai kake da iko akan komai Allah da ikonka Allah kai mana maganin su Allahumma izal islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din al-islam wa ansur ibadakal muwahhidin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma sabbit aqdamana 'ala al-islam wal iman Allahumma sabbit aqdamana 'ala al-islam wal iman Allahumma ansurna ya arhamar rahimin Allahumma ansurna Allahumma ansurna Allah muna roƙon taimakonka Allah ka taimake mu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya duk bayanka da suka yi amfani da dukiyar su don tafsirin nan yayi kyau Allah ka biya su Allah ka sa musu a mizani wanda suka yi amfani da mulkin su Allah ka taimake su akan mulkin su ka kyautata jagorancin su ka ba su ladan jagoranci wadanda suka yi amfani da shawarwarin su da ilimin su ko da taimakon su ta kowanne Allah ka san mu duka Allah ka biya mu Allah ka biya mu ladan ayyukan mu Allah kar ka tabar da rayuwar mu ka sa aljanna ita ce makoman mu Allah ka taimake mu baki daya ka zaunar da jihar Bauchi lafiya ka zaunar da Bauchi kanta lafiya mai martaba sarkin Bauchi Allah kai mai jagoranci Allah ka kara masa taimako mai girma gwamnatin jihar Bauchi Allah kai mai jagoranci Allah kara mai taimako ya ku attajire Allah ya sa albarka a cikin dukiyarku ya ku adaran momi ya ku masu ilimi ya ku dalibai Allah ka taimaki kowa akan bukatarsa mu cika da bismillah da fatiha abinda duk muka roka Allah ka amsa mana addu'ar da mallan yayi kafin ya sauka Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ما شاء الله الله ساكا ومالن الهيري شيبر الدين المسلمين لدار الإسلام ونكي شاكو مينام بأي شاشدة لو شوفين كومبلس دورة دراندا باو نونتي كاسور ونتي بوچي بوچي سر نجيريا إتشي جيرا مقوانا MP3 غا نمبا ويرمو غا واسوبك أتم نيمم أكان نمبا ويا كمارحكا سبلي تاكو سبلي Shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namba a cikin harshen turanci 080 6030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi